và chi mày dân khu ya. Wasu da suka bayyana kansu a matsayin kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP a Najeriya sun ba da sanarwar dakatar da jagoran jam'iyyar Rabi'u Musa Kwankwaso. To amma Abubakar Galadima ya ce wannan wasan yara ne. Ciki ya ɗuri ruwa a tsakanin shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka sakamakon guguwar juyin mulkin soji da ke barazana ga tsarin demokradiyya a nahiyar. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Talatar da ta gabata ne kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP a Najeriya ya ba da sanarwar dakatar da jigo kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a zaben da ya gabata, wato tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso, na tsawon wata 6 bisa zargin yi wa jam'iyyar zagon kasa. A cikin sanarwar da suka fitar, sakataren kwamitin na amintattu Babayo Abdullahi ya bayyana wannan matakin biyo bayan wani taro da suka yi a birnin Lagos. Babayo ya ce ana zargin Sanata Kwankwaso da ɗatawa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour Party, duk ba tare da amincewar jam'iyyar ba. To sai dai sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar ta NNPP Buba Galadima ya bayyana lamarin da cewa abin dariya ne.
Na farko dai, tun da aka gama zabe muka nada wani disciplinary committee, wato committee na rantsarwa, su zakulo mana dalilin da yasa muka samu kanmu a yanayi na zaben da ya shige, kuma ko suwa suke da hannu a ciki ko kuma ko suwa suka yi zagon kasa a ciki. To zama da wannan committee na rantsarwa ya zauna ya zakulo waɗansu chairmanoni na jihohi da waɗansu mutane wanda suka ci amanar mu, domin ko kuɗaɗe da muka basu na zaɓe ko na agent ba su yi amfani da shi ba. Waɗansu kuma ma har sun saida shaidar mu ta tag wanda za a baiwa agent su je gun zaɓe wa jam'iyyun hamayya a waɗansu jihohi. Waɗansu ma da shugabannin jam'iyyar na jihohin sun ma fito sun yi shelar cewa a zaɓi waɗansu 'yan takara da 'yan takaran jam'iyyar mu ba. To wannan wata ɗaya da ya shige aka kai gaban kwamitin zartarwa na jam'iyya, wato National Working Committee, aka ɗauki matakai, aka dakatar da waɗansu ma koransu aka yi gabaki ɗaya. To amma ita National Working Committee dole sai ta gabatar da wannan rahoto nata a gaban National Executive Committee na jam'iyya don a tabbatar da kora ko kuma dakatarwa da aka yi wa waɗannan mutane. To shi ne muka rubuta wa INEC. To shi ne ran 29 ga wannan watan shi ne muka sa za mu zauna da INEC. Su kuma waɗannan mutane da aka yi shelar an kore su ko an dakatar da su, sai suka yi ƙoƙarin riga malam masallaci a ran da muke wannan zaman. Su kuma suka yi zama a Lagos, su 7 suka ce sun kori Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso domin su dama lissafi su aika da signal din da ba shi ba. To wannan shi ne abin da ya auku. Mun zauna duk shugabannin jam'iyya na ƙasa baki ɗaya su tsanan, mu muka yi wannan taro na National Executive Committee a nan Abuja, muka ɗauki matakai, muka tabbatar da koren da aka yi wa waɗansu, muka tabbatar da dakatarwa da aka yi wa waɗansu.
Kaman waɗannan matakai ita kanta wannan jam'iyyar ta NNPP, wato NNPP ta ɗauka, ganin cewa har dai waɗannan majalisar amintattu suna iya cewa su sun dakatar da ɗan takara, wato kamar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a cikin wannan jam'iyya.
To shi yasa nake cewa ku ba ku da tarihin abin, shi yasa nake kokarin bayani. Su waye kwamitin amintattu? Gaba ɗaya kwamitin amintattu mu biyu ne, daga chairman sai ni sakatare, domin sauran membobin abin nan 'yan kwamitin amintattun ba a naɗa su ba saboda harkokin zaɓe da muka shiga ciki da kuma muka fito zaɓe, aka shiga cikin wannan bincike kuma ake ƙoƙarin a saita jam'iyyar nan ma tukuna a jihohin kafin mu zaƙulo waɗanda za su zama kwamitin amintattu mu kai ga convention na jam'iyya na ƙoli gabaki ɗaya a tabbatar da su. Mu biyu ne fa. Ni da nake miki magana sakataren nan ba na ma Lagos din. Ina nan wajen National Executive Committee meeting. Shi ko shugaban committee amintattun wanda aka sa wanda ba a tabbatar da mu ba dukanmu shi bai taba ma zuwa meeting din National Executive Committee ba.
Masu lura da al'amuran siyasa na cewa cikin shugabannin kasashen nahiyar Afrika ya dore ruwa yayin da hankalin wasu su ya soma tashi sakamakon guguwar juye-juyen mulkin soji a wasu kasashen. A makon jiya ne sojoji a kasar Gabon suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Ali Bongo jim kaɗan bayan ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓen kasar da ya ba shi damar zarcewa a wa'adin mulki na uku bayan kwashe shekaru 14 kan karagar mulkin kasar. Juyin mulkin na Gabon wanda ya biyo bayan na kasar jamhuriyar Niger a watan da ya gabata ya ba da adadin juyin mulkin soji har guda 9 da aka yi a yankin Afrika ta yamma da ta tsakiya a cikin shekaru 3. To sai da yayi masu fashin baki na ganin cewa duk da yake yanayin ya bambanta a kasashe, to amma yadda ake tafiyar da tsarin mulkin ne yake haifar da juye-juyen mulki a nahiyar ta Afrika, kuma a yanzu komai na iya faruwa. Farfesa Abubakar Abdullahi malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
Idan ka dube shi gaba daya za ka ga cewa juye-juyen mulkin nan da ke faruwa a kasashen mu na Afrika kusan duk suna da siga guda, kuma dalilukan da ka kawo ina jin kusan dalilluka guda ne. Juyin mulkin soji haka yake kamar gobarar daji, idan ta fara ba a san inda za ta tsaya ba, sannan ko da yaushe ita gobarar daji makamashi take nema wani abu ne wanda ke kawo ta kuma ya rura ta ya ci gaba da kuzurata. Saboda haka muddin ana samun ire-iren waɗannan abubuwan musamman matsaloli na kyakkyawan shugabanci, to ba za mu fasa ganin ire-iren waɗannan matsaloli na juyin mulki a ƙasashenmu na Afrika. Idan ka duba da kyau za ka ga cewa daga ƙasar Mali zuwa Burkina Faso zuwa Niger da kuma Gabon yanzu za ka ga duk abubuwan da suka biyo baya-bayan su, kuma abubuwan dalilukan da su ainihin su shugabannin mulkin su suka faso a za ka ga dalilukan ne waɗanda suna da alaƙa da ainihin sha'anin shugabanci da kuma wa mutane adalci ta hanyar tsarin shugabanci a ƙasashen nan da inda wannan abu ya faru. Kada ka manta kasar Gabon duk da yake ba kasa ce mai yawa ba, don ba ta ma yawan rabin Sokoto ba kusan mutum miliyan 2.7 zuwa da 1.8 miliyan ba, amma kusan 1/3 ko kuma in ce maka kusan rabin al'ummar kasar Gabon suna cikin mawuyacin tattalin arziki, mawuyacin talauci, wanda ya kamata a samu shugabanci wanda zai iya tsayawa shi yi amfani da arzikin da Allah ya hore musu na mai samu sa'ida su samu ficewa daga irin wannan yanayi na talauci da suke ciki. Koda shi ne daga ƙarshe jama'a suka zaɓa ko ba su zaɓe shi ba, ya riga ya shirya ya ci gaba da mulkin ƙasar. Kusan irin tsari da yanayin mulkin da ake samu a Afirka, shugabannin Afirka za ka ga koyaushe su samu kansu a cikin mulki, sukan yi ƙoƙari domin su ture su ci gaba da mulki kusan mutukar raba. Ka ga ga wani nan na makwabci ya ce a Cameroon kusan shekara 90 da wani abu, tun ina tunawa tun kusan ina primary school shugaba Paul Biya yake cikin shugabancin Kamaru har bisa maganar da ake yi. To ya kamata a ce shugabanci na Afirika ya tsaya ya yi karatun tanadi sun fahimci ainihin meye mulkin demokaraɗiyya, kuma wani irin nau'in shugabanci ake buƙata cikin mulkin demokaraɗiyya domin su samu kyakkyawar fahimta kuma su tsaya wa mutanensu adalci. To har yau muna da wannan ƙarancin tunani da fahimtar meye mulkin demokaraɗiyya, wanda idan ka duba akasin abin da ke faruwa a ƙasashen da suke da misali irin Amerika lokacin da aka yi zaɓe na shugaba Biden shekarar 2020 ina jin da cire. Kaga ai duk ƙarfin da shugaba Trump ke da shi yana mulki da kuma irin yawan jama'a da ba goya bayan da ke gare shi, babu irin wata dubaru da bai fito da su ba na ya kawo ma wannan zaɓen matsala ko tagaro. Amma kaga sojoji san ba su fito da ciki ba, saboda haka dole sai an tsaya an mai da hankali ga yadda ake gudanar da zaɓe a Afirka da kuma yadda ake mulkin jama'a a Afirka.
Masu taurari a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Ruqayyah Basha sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.